Dawube daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maritan talata 12 ga watan Yuli. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A hadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Da yake dama kowace talata yau da gobe shirin matasa akan ilimi ne. Zamu ci gaba da duba al'amarin da ya faru a makarantar Kara Primary School ta Fataskum a jihar Yobe, inda ake zargin wani malami mai cutar AIDS da yin lalata da ƴar yarinya mai shekaru 10 ƴar aji 5 a makarantar.
Saboda haka mun samu tattaunawa da shugaban makarantar, wato headmaster, da iyayen yarinyar, uwarta da kuma babanta. Sannan kuma muka ji ta bakin lauya, masanin dokokin kotun zamani da kuma dokokin shari'ar Islama. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu da ke bin shirinmu a Facebook suka bari akan wannan batu. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Mahaifin yarinyar da aka yi wa wannan abu shine limami a masallacin unguwarsu, kuma kamar yadda za ku ji yana cikin takaici da bacin rai har yanzu. Ya ce ita ce autar ƴaƴan shi cikin 14 waɗanda kusan dukansu ya ba su dama sun yi ilimin boko. Ya ce ya baiwa ƴaƴan shi tarbiya daidai gwargwado.
Abun takaici ne ya same ni halin da nake ciki yanzu, ani wanda ban da komi. Wannan abu ya faru, Allah ne ya aiko ni. Gaskiya ban ji daɗi ba, ina jin baƙin ciki da wannan abu. Duk rayuwa ta ita ce ƙarshen haihuwa ta, wannan abu ya faru. Gaskiya ban ji daɗi.
Ita ce ƴar autarka kenan?
Autar kenan. Sai dai abinda ka aikata, abinda kotu ta aikata kenan. Sai ni ba zan iya ce ga shi abinda yake so a yi. No halin da nake, a taimaka mana dai akan halin da niyyar da wanda komi a kai. Ni Kaduna kawai.
To ita ma mahaifiyar yarinyar mun samu tattaunawa da ita, ga nata bayani kamar haka.
Gaskiya abinda kuke ji muna tare da ɗinki game da abin da ya faru da yarinya ƙarama ba waye. Sannan da kuma ya kwarkwaro da yana tarbiyya na yara muna ɗan kwarkwaro da ke ba ita ne ka fara goyawa. Sannan cikin wannan ba wannan da ya zo ya cutar da mu da cutar mana yarinya tsakaninmu da shi, sai dai sakamako a gaban Allah ya cuce mu duniya ya lafiya. Amma kuma Allah ya ji daɗin mu gaskiya. Abin da ya mana ba zai kuma sake yi wani ba. Sannan shi kuma shi ma ne dai musulmi ne kamar ne kuma shi ma yana tare da yara. Sannan kuma bayan aka ba shi amanan yara a kan su tarbiyyar mana su da rika koyon iliminsu da lafiyarsu da komansu. To shi kuma ya zo ɗauki wannan hali mun muna iya ƙoƙarin mu shi yana warware mun. Wannan ba mu ji daɗin sa ba, ba mu ji daɗin sa ba game da wannan abu san da na kwanta jinya a gidan na kwana uku. Ba shi ba shi abin san yadda na kai ne uku, ne dai mutum ne ne. A cikin ba da magan da mu kuma ne ne. To sauraron mu game da iyaye mata ya kokari dai da tarbiyyar da yaron a hali na gari har Allah ya ba shi ya zauri da zai yi ya koyi da zai tsira da mutuncin sa, kuma bayan nan kuma da sani Allah ya muku saurayi na gari da ayyar da shi ta kokarin da muke a sauran ya'yan da muka sako su a sanin su da suka hakali yana da dole zaru da su ya adalla Allah ke mace ku Allah kare mana hau.
To shugaban makarantar, wato headmaster, shi ma ya yi mana ƙarin bayani akan al'amarin da ya faru a makarantar, amma ya fara ne da bayyana ɓacin ran shi game da cewa ya ji labari an ce wai ya so yin rufa-rufa da maganar.
An bani labarin cewa da an ji rahoton BOA cewa akwai incident da ya faru a makaranta na, amma daga lokacin da aka zo aka sanar mun din, ni na so in yi backing din malamin ko in yi supporting din malamin ko kuma in boye magana. To gaskiya wato karin haske da nake so in yi batun cewa ni a matsayina na headmaster ina so wai in yi rufa-rufa a cikin wannan al'amari. To ni wannan abun gaskiya bai mun daɗi ba, don ranar da aka gaya mun abun washe gari na ɗauke shi na danka shi hannun jami'an tsaro. In dai har ina so in yi rufa-rufa a cikin wannan al'amari, babu yadda za a ɗauke shi ni kuma in kai shi wajen jami'an tsaro ba. Amma tunda ni mu muka ɗauke shi muka kai shi wajen jami'an tsaro muka ce su yi wannan bincike, ai kun ga babu wani batun wai mu muna so ko mu yi rufa-rufa a cikin al'amari. Don babu wanda ya yi wa daɗi wannan abun, gaskiya ba wanda zai ji wannan abu a ce ya masa daɗi. Dukkanmu gaba ke da.
Yanzu headmaster za ka iya tabbatarwa duniya cewa wannan al'amari na zargin da ake ma malam ba abba da yin lalata da ƴar ƙanƙanwar yarinya ya faru a makarantar da kake shugabanta ko bai faru ba?
Eh, to lokacin da aka samu ni da wannan rahoto din, na yi iya ƙoƙari na don in bincika in tabbatar da al'amarin, to abu ya kasa. To daga nan sai na tashi na tsunguma na tafi local government education authority da ke don in sanar da su ga ishin abun da ya faru. Don mun kira malamin ya yi deny, shi ya nuna cewa bai ma san da zaman maganan ba. To a lokacin nan take sai aka nada committee akan mu zo a samu malamin a tabbatar da al'amarin. To da su committee din nan ma sai shi malamin ya yi deny ne, ce shi bai san da abun ba. To daga nan sai aka muka koma local education authority, muna zuwa can sai aka ce to divesti na abun da ya kamata a yi a doki yarinya a kai ta asibiti don aje a bincika, idan an tabbatar da al'amarin sannan yi sosai a dan san matakin da za a doka. To muna dawowa makaranta, ya muka samu yayanta ya je ya reporting a office na civil defense cewa ga abun da aka yi wa kanwarsa. So it was unfortunate, sai shi ai sai muka zo, da muka zo mu sai muka samu civil defense a cikin makaranta, sun zo za su yi arresting din malamin. Yana nuna cewa ai ba haka ake arresting na civil service ba, in akwai arrest ya kamata a ce sun aiko mun sun sanar da ni, in ya so sai mu san yadda za a yi a zo a yi arresting din sa. To da muka zo za mu je asibiti don a je a yi test ma yarinya a asibiti, kuma accident irin wannan in ya faru to dole ne sai an tafi da jami'in tsaro. Sai muka koma office na civil defense, da muka koma office na civil defense sai su civil defense suka ce su ba za su ba da mutumin su aje asibiti da shi ba, tun da farko an kawo case din a hannun su, mu kuma ba mu ba da shi suspect din ba. Sai dai a tafi police, su wannan case din ma ba za su yi ba. To din haka ne sai muka ce to ai ku jami'in tsaro ne, kuma bincike ku ya kamata ku kuyi wannan binciken, tunda mu ba mu san yadda za mu yi binciken nan mu gano gaskiyan al'amari ba. Su civil defense sai suka ce su ba za su yi wannan bincike ba, sai dai mu kai wa police. To daga nan ma kawai ba inda muka tsaya, muka dauki shi suspect din da yarinyar da iyayen yarinyar, muka ni na dauka na kai su har police station, da jina muka je muka gaya wa police ga issue din, ga yadda abun ya kasance, ga yadda abun ya kasance. To su daga nan ne police sai suka hada asalin yarinyar da mutumin su daya suka tafi asibiti. To da aka je aka yi ma yarinyar test, to sai doctor ya nuna cewa first test bai zai gamsar ba, sai an yi tests kamar sau uku, nan ne za a gano ga problem din.
Kamar da muka samu labari malamin an ce yana da cutar AIDS.
Wannan lokacin ne ma na sani, don da yake ban dade da zuwa makarantar ba.
Wace irin test aka yi ne a wannan lokacin? Test din a ga cewa ko malamin ya kwana da yarinyar ko test din kawai gwadin jini?
Test din da aka je ba na gwadin jini ba ne, don a ga yaya wani abu ya taba shiga gaban yarinyar. Ina gani wannan shi ne test din da aka yi, don ban ma ji outcome na test din ba ne.
Har aka bar wajen baka san cewa ko idan test din ta nuna cewa ko shi ya kwana da yarinyar ko bai kwana da ita ba?
Test din already ai results din yana wajen police, da yake su suna binciken abu. Komai yana wajen police. Don lokacin da muka je mu muka handin wannan case din a police, su police awa ne suka hada nasu mutumin su daya da su iyayen yarinyar. Iyayen yarinyar su sun san duk wani tesis din da aka yi da kuma result.
Saboda a tattaunawa da muka yi da wan jiya Litinin kenan da rana bayan sun dawo daga kotu da muka yi magana da shi yace bayan an yi wa yarinyar tambayoyi kuma ta tabbatar da cewa malamin ya shige ta amma ya hitar da wani amma wani horon ruwa ya hito daga gaban shi.
Mu da mun tambayi yarinya kuma ta gaya mana cewa ya dauke ta sun je wani gida. To da suka sun je wani gida ya dauki wayan su kyaututtuka ya bata. To mu ma kyautan almost kyautan da ya bayar din inda ya cancanta ne in don ta cancanci wani abu ne ya kamata kyautan nan a ce an zo an sanar da mu cewa ga shi ga yarinyar ta yi wani abun a zo a gani amma yana so ya bata kyauta. Don da farko ma ai asalin kyautan ne ya yi rajin abu. Har mu muka zo muka sani a makaranta amma actually ma in ma akwai wani abun da yake faruwa tsakanin su to mu ma a makaranta ba mu sani ba. Kusan da yake abun ba za a yi shi a cikin makaranta ba sai ko an tashi daga makaranta.
Tun da shi wannan malami ga abin da ake zargin shi da yi kam anaka bangare na shugaban wannan makaranta wani mataki za ka dauka zai ci gaba da karantarwa ko kuma za a dakatar da shi ko kuma me za a mishi kahin kotu ta tabbatar da cewa ya aikata wannan laifi kuma ga hukuncin da za a mishi.
Yanzu dai da yake abun yana hannun jami'an tsaro yana hannun kotu ba mu da wani abun da za mu iya zartarwa akai sai mun ji outcome din binciken da kotu suka yi. Don kasancewa na ni ina headmaster a makarantar ban ji san hana shi aikinsa ba kuma ban ji san ce masa ya yi aiki ba. Akwai hukuma da ya yi wannan abun ya rataya a kansu shine dama ya kamata su ga wannan mataki din.
Irin wannan abu ya taba faruwa a wannan makaranta ko wannan ne karin farko da irin wannan zargi ya shiga tsakanin malami da ɗaliba?
Wannan shine karo na farko yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa da ji labarin ma abun ya taga mun hankali suka taga wa hankali. Gaskiya wannan shine na farko da muka ma fara jinjirin wannan al'amarin amma bai taba faruwa ba.
Amma yanzu ana bincike a kan shi kuma kai tun daga akwai yara a ƙarƙashinka wani yaya za ka kare su ko da ba gaskiya ba ne ba maganan nan da yanzu ta fito ta yaya za ka kare su yaran?
To a gaskiya jirin wayan nan malamai ba ta gari in dai har akwai su to babu amfanin zama da su a cikin al'umma don babu malamin da zai so a ce wannan abu ya riga ya faru kuma dukkanmu nan kasancewa muna da babu wanda zai yi nan abun a ce ya faru da nashi ya masu daɗi. In dai har hakan ya kasance to bai kamata a bar irin wayannan ba a cikin malamai a cikin al'umma ba a cikin mamduna na gwamnati kowane irin makaranta ma.
Kasancewa kuma yana koyarwa har yanzu tunda ana bincike a kan shi wace rawa za ka iya takawa?
I'm sorry gaskiya batun yana koyarwa wannan magana ne don tun lokacin da muka danka shi a police bai ma kullo mana makarantar ba ma mu gan shi ba mu dai mun ji labarin an bada shi bele amma ba mu gan shi ya zo ya koyar ba gaskiya wannan magana ne.
Akwai jama'a da dama masu ra'ayin cewa galibi idan irin wannan abu ya faru a makaranta malaman suya su suna ruha ma juna asiri ba sa hita bayan junansu akwai haɗin kai sosai yadda za a yi a kashe magana ko a yi ruha-ruha a ɓoye maganar.
To gaskiya wannan ba gaskiya babu wani malami ai makarantar akwai iyaye a cikin malamai kuma akwai masu ƴaƴa akwai masu yara kaman irin wayannan yaran ya za a yi a ce wai malami ya yi irin wannan ta'asa ko wani ba ta bata a ce wai an yi a rufa masa asiri wannan haka nuna haka ai amma nuna wani quality na malinta a cikin al'amarin ba gaskiya wannan zance gaskiya sai dai kawai mutane ne suke tashi faɗinsu amma a haƙiƙanin gaskiya babu malamin da zai ji labari irin wannan a ce wai kuma don malami ɗan uwansa ne wannan a ce ya rufa masa gaskiya wannan din ba gaskiya ba ne.
Yeah.
Jamila, babban magana kin ji ya ce a karanta a rubuta
sosai
sai da ilimi
sosai. Kayan mu ci gaba a waɗanda ke biye da mu yanzu ka a Facebook. Ridwan Hussein Abarshi ya ce a yi masa bulala a kasuwa gaban iyalinsa da jama'ar gari, a ɗau hoto a kahwa a muhimman wurare a garinsu. Sai Aminu Kamba ya ce subhanallah shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ke hana iyaye sa yaransu mata a makaranta saboda irin waɗannan malamai. Allah dai kawo sauƙi. Kin ga tun jiya muna wannan magana.
Ai, abin da ya fi ma tariyar da hankali kenan. Ta yaya za ka je ka sami iyaye yanzu masu ‘ya’ya mata? Kin san jiya dama ranar an ce a ranar kula da ‘yan mata ne.
Yawa, da yawan al’umma a duniya. Kuma sai aka mai da ƙarfi akan kula da kamar 'yan mata daga shekara 19 zuwa abin da ya kasa.
To ta yaya zaka je ka sami iyaye yanzu ka ce musu su saka 'ya'ya matansu a cikin makaranta?
Ba, ga mu nan kullun ko da yaushe muna cewa akai, saboda mu mun san muhimmancin karatu. Ni da ke karatu muka yi, da ba mu yi karatu ba, ba yadda za a yi a ji yanzu haka ana jin mu muna wannan bayani a wannan rediyo na gidan muryar Amurka.
Kuma kin san wannan abu ne Halima, ni kamar ma ilimi yanzu ya zo bambancin shi tsakanin da mai ilimi kamar wanda yake da yanda zai iya cetar rayuwar shi ne. Bambancin shi babba ne tsakanin baka da rayuwa kwata-kwata ko kuma da akwai rayuwa kyakkyawar rayuwar.
So sai tunda ko da yaushe gashi na ai muna ganin illar jahilcin.
Sosai.
Kuma mutum in yayi karatu ko kakani, komin shi ya bambanta da na wanda bai karatu ba.
Kwarai da gaske.
Yawa, kayan mu ci gaba. Sani Yusuf Gobir ya ce malaman makaranta mai hattara duk ɗaliban da ke ƙarƙashin kulawar mu ‘ya’yan mu ne, ko mun ƙi ko mun so. Saboda haka duk sakaran malamin makarantar da ya nemi ɗalibarsa, wallahi tamkar ya nemi ‘yar cikinsa ce. Duk malamin da ke wannan halayyar, duk abin da doka ta nuna a yi masa. Wassalam, in ji Sani Yusuf Gobir.
Amma kin san wani abin da yake bani mamaki a nan, wahala ake samu kafin ma doka ta kafin ma a yi hukunci.
Za mu ci gaba da wannan magana, yanzu ina za mu?
To yanzu za mu je wajen.
Yawa, su ma masu sauraronmu da suka bi shirinmu ta Facebook a jiya. Sun bayyana ra'ayoyinsu da dama daban-daban akan wannan batu. Bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da muka karanto. Wannan abin takaici ne, malami yahi uba shi zai ba da tarbiyya da ilimi, gaskiya a mishi hukuncin addinin musulunci idan musulmi ne, in kuma ba musulmi ba ne a hukunta shi life in prison, a dakatar da appointment ɗin shi da aiki mai tsanani a gidan yari. Sako daga Sakina Baba Diddi.
Yana da kyau a yi hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu irin wannan hali. Irin wannan abu yana ta faruwa akai-akai, a gaggauta ɗaukar mataki. Sako daga Umar Ai Aliyu.
Gwamnati ta sanya dokar duk wanda aka kama da laihin lalata yara a yanke mai hukuncin kisa a kashe shi domin lallashi ba zai yi ba. Sako daga Halima Jibril.
Allah shirya mu. Amma gaskiya akwai matsala babba, saboda zama da irin wannan malami haɗari ne ƙwarai da gaske. Allah ya bata lafiya. Sako daga Sultan Idris Sultan.
Haƙiƙa, rashin hiskantar hukunci mai tsanani akan malamai masu lalata ɗalibansu ya taimaka wajen gaza kawo ƙarshen wannan matsala. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Tarbiyyar gida ce ke ɓulla a makaranta. In ba an samu malami mai tarbiyya kuma tsayayye mai kamun kai ba, sai kaga ƴar tsigigiyar yarinya ta fitine shi. Sako daga Nura Umar.
Jamila, idan masu saurare na biye da mu yanzu dai kusan shekara ɗaya da watanni 6 ko 7 ko da muka fara shirin yau da gobe, idan sun lura za su ga Litinin muna magana ne akan mu'amala ko ta iyaye da ko miji da mata ko to jiya mun yi akai, yau kuma Talata tunda ilimi ne, kin ga mun mai da hankali akan ilimi da illar irin waɗannan abubuwa ga ilimi da kuma yadda malaman da ke irin wannan halayya suke yin zagon ƙasa ga duk kokarin da ake a duniya na ganin ƴaƴa mata musamman a ƙasashenmu na Afirka an ba su dama su ma sun yi karatu
sosai.
Yawa, kuma idan Allah ya kai mu gobe Laraba,
Allah ya
dan iya ma labarin shi akan wannan
ne. Sosai, da ma wasu abubuwan.
Yawa, tunda siyasa ne, za mu tuntuɓi su hukumomi kamar ɓangaren jami'an tsaro, da ma 'yan majalisar dokokin da ke wakiltar wannan yanki na Potosi, wato na yawa idan suna jin mu da jami'an tsaro duka kamar yadda na yi bayani. Haka kuma shi ma wato Malam Ba'abba Ajiya Kado wanda ake zargi da aikata wannan abu, idan yana jin mu yanzu haka muna ta kokarin kiran shi tun jiya, muna gode layin shi domin shi ma mu ba shi dama
kwarai
a ji ta bakin shi ya faɗi a ji ɓangaren shi shi ma
sosai.
Kamar yadda Hausa yake cewa kan ka ji tsuntsu biyu na kuka ba za ka iya cewa kukan wannan tsuntsun ya yi daɗi ba, dole sai ka saurari kukan duka tsuntsaye biyu
kwarai da
sannan za ka san wani tsuntsu ne kukan shi ya yi daɗi.
Gaskiya sosai. To yanzu kuma lawyer Muhammad Sharif, masanin dokokin kotun zamani da kuma dokokin shari'ar Islama, ya yi ƙarin haske a tattaunawar da muka yi da shi. Da farko na tambaye shi ko yaya dokokin Najeriya suka fayyace wane ne yaro a arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar tambayar da kike akan wane ne yaro ko minor a Northern Nigeria, musamman inda ake practicing sharia musulunci. Wato mutane ne ana ganin kamar babu wata doka da take magana akan aikata laifuka irin waɗannan. Shi minor ana kira shi kamar wanda shekarunsa ba su kai ya zama baligi ba, bai kai shekaru na taklif ba kamar yadda aka yi amfani da shi a dokarmu ta sharia penal courts. Idan aka ce mutum bai kai age na taklifi ba, ana nufin abubuwa na wajibi na addini na musulunci ba su hau kan shi ba kamar yadda wato section 47 ya yi defining. Idan mutum ya aikata laifi da yarinya mai irin waɗannan shekaru, yana da laifi da yawa a fuskar shari'a, sai dai idan har hakan ba samu an tabbatar da shi a gaban kotu ba. Idan mutum ya aikata laifi na zina kamar da kowa ya sani a tsarin shari'a na musulunci na waɗannan ɓangare na arewacin Najeriya, to idan har mutumin baya da aure to za a masa bulala 100 ne. Idan kuma yana da aure za a masa wato abin da ake kiran shi da rajamu, za a jefe shi kenan. Idan namiji ne ya aikata zina baya da aure za a masa bulala 100, sannan kuma za a yi masa za a daure shi shekara daya a tsarinmu wanda shine kusan gamayyar dokokin shari'a na jihohin arewa. Amma yanzu kamar shi wannan da ake maganan cewa ma'aurati ne aka kawo masa amanar yarinya don ya koyar da ita, sannan kuma ya cire kunya da tunani sannan ya yi lalata da wannan yarinya din, idan kamar yadda ake faɗa shi kansa ya yi ikirari kamar ya yi confessing kenan cewa aikata wannan laifin, to babu wani abin da zai hana shari'a da ta ba da hukuncin cewa a jefe wannan mutumin, domin wannan shi ne kawai position ɗin shari'a. Idan ka duba sashi na 122 zuwa sashi na 123 na dokokinmu na laifuka wato penal courts, wanda kusan shi ne gamayyar dokokin suke a nan arewacin Najeriya a kotunan musulunci, ta yi horarwa sosai a kan aikata wannan laifin, sannan kuma babu abin da zai hana alkali ya ba da wannan hukuncin. Ban sani ba idan har ya zama cewa babu gamsassun shaidu, wanda shi ma wani mataki ne na shari'a, amma matsawar mutum ya zama cewa ya aikata laifi irin waɗannan, to lalle akwai punishment na a jefe shi ne, babu wani abu wanda yake secondary. Kai alkali ko da za a yi appealing against position ɗinka, to kana da haƙƙi ka faɗi wannan abin da doka ta faɗa. In an gamsar da ka cewa lallai wannan mutum ya aikata wannan laifi, to dole ka sa hukuncin jifa a kansa. Idan ka yi haka ka sauke nauyin kanka. Sannan akan ishu na amana da jama'a suke cin amana, wannan magana ce ba lallai ta doka ba, saboda dukkan cin amana da ake amfani da su a dokoki ana magana ne yawanci breach of trust is ba za ka iya ka kwatanta shi da lalata yar da aka kawo maka koyar da ita ba. Barnan ta yi yawa a cikin al'ummarmu, wanda za ka ji mutum yana neman yarsa, mutum yana neman yar amana da aka kawo masa, mutum yana neman yana kawun yara kuma zai zo shi kuma yazo ya lalata da su. Kaga abubuwan sun yawa kuma muna ta tunanin corruption a ƙasa ba tare da mun kawo dokoki waɗanda za su magance alaƙa halayyar mutanenmu ba. So a maganar gaskiya babu maganar a ce babu doka, akwai doka tsayayya. Sannan kuma duk inda mutum kuka ji cewa an yi irin wannan abin ya kamata ku ɗaukaka ƙara. Idan har kotun ta koma menene dalilin da yasa ta sake shi, to sai ku ɗaukaka ƙara daga wannan sai ku yi kotun sama. It's very unfortunate cewa mutanen su hankalin su ya fi kwantawa ma su kai ƙaransu, suna musulmai su kai ƙaransu kotuna na convention kamar magistrate court da high court. Saboda da high court aka kai shi bailin sa ma ba ordinary grantable bail bane. Akwai damar da za a iya cewa za a baka bailey automatic, amma idan har laifinka ya kai irin waɗannan to kotu ba ta saurin baka bailey sai ka ji mutum ya yi shekara 15 sha kaza kaza kafin ma a gudanar da shirin. Ba ana cewa hakan daidai bane, amma saboda girman laifin ya kamata a ce an jawo hankalin mutane su sani cewa bayan wannan dokoki da ake kokarin a tabbatar to akwai kuma doka ta Ubangiji wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kama mutum. Abin da yake a ciki shine al'ummarmu gaskiya kamar da ke faɗa mutane suna da tsoro, sukan ɗauka shari'a kamar wani wata matsala ce, wata larura ce. So idan ko baka cire wannan ba a rayuwarka babu abin da zaka iya gudanarwa. Su waɗannan mutanen su suke da mas'uliyar yanzu su taimakawa al'umma, ba za su jawo baya ba. Yanzu misali a ce suna kusa da ni, ina da buƙatar, ina da ra'ayin in taimake su. Idan su ce mun haƙura mun yafe, idan na je ni babu ta inda zan soma. Dole sai akwai wanda aka cutar sannan shari'a take aiki. Saboda haka ba za su ja baya ba, za su yi magana, za su nemi lauyoyi. Akwai lauyoyin da suke na ƙungiyoyi iri-iri waɗanda suna shirye da su taimaka. Idan aka yi wa mutum magana zai iya ɗaukan ƙararka, zai iya taimaka maka kamar yadda kwanan nan suka yi shi a Kano. Suna ganin cewa ba za su bari ba tunda waɗanda aka cutar ba su gamsu ba. Saboda haka jama'armu dole su cire tsoro, a kai ƙara. Idan ka kai ƙara ka tsaya. Tunda Allah bai hana ka ba, haƙƙinka ne. To ka tsaya ka bi wannan kadun don ka taimaka wa al'umma, sannan ka ragewa zuciyarka zafi. Saboda idan an cutar da kai irin wannan ba za ka taɓa samun nutsuwa ba har ka mutu, saboda an lalata ma zuriya, an ɓata ma suna. Ita kuma yarinya an kashe mata muru'arta, an lalata mata future-nta. Zai zama cewa kowa al'umma za a rasa me za a yi da irin waɗannan matan idan ba ci sama, shikenan rayuwarta ta lalace. Saboda haka ba daidai bane mutane su yi haƙuri akan waɗansu abubuwa irin wannan. Wannan haƙuri baya shigowa cikin irin wannan maganganu.
An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani. Na da girma ya san yabo, ko za mu ga alƙali yabo. Ai, bin haƙi amali na jan damo, abu hukumu da kanu.
Jamila, mun kawo ƙarshen shirin. Ni dai kamar abin da muke cewa abin tunani, abin da
babban darasi,
yau babban darasi a gare ni, irin waɗannan abubuwa bai kamata a ce sun hana iyaye sa 'ya'yansu makaranta ba. To ke a ganin ki
me? Gaskiya ni a gani na babban darasi a nan shine iyaye ya kamata su sa ido. Idan yaro ya tafi makaranta ba lalle bane ba ya riga ya tafi makaranta, malamai ne za su kula da yaran nan. Dole ka sa ido. Idan suka zo gida ka tambaye su me ya faru, me suka koya, da wa suka yi hira, waɗannan ƙawaye da abokai suke harka da su, ya malamansu suka yi magana da su, an taɓa ka ba a taɓa ka ba, dole a cire kunya.
Kin gani misali, ƴaƴana maza ne ma, amma tun suna ƙanana in kun je makaranta, in malami ya taɓa ku a wuri kaza ko kaza ko kaza, ba ɓoyo. In malami ya taɓa ku a wani wurin da bai dace ba, in kun zo gida ku gaya mana. Dole ne yanzu zamani ya kawo da dole sai iyaye sun sa ido. Bai kamata kawai a sakawa makaranta da malamai yara ba, a ce su ne uwa, su ne uba, su ne tarbiyya, a'a ba haka ba ne.
Kuma kin ga tun daga barin gida ne ma ake yin haka. Jibi dai Fatima. Ba tun daga barin gida ba ne?
Za mu ci gaba masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru
Fai. Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da Mr. Shadrack da ma shugaban sashen Hausa Leo Ken wanda muke tare da shi a nan. Halima Jumro ke sallama da ku, sai gobe da izinin Allah, ku huta lafiya.
Maza da mata yau sai ku yi duba, Amurka na ta kiran ku a yau.